Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a wannan hantsi na yau Juma'a 6 ga watan Maris. Cikin shirin za a ji yadda wasu miyagu suka addabi jihar Niger Nigeria, za kuma a ji yadda ake ta hada kai wajen sa ido kan cutar murar corona a filayen jirgin saman Nigeria. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin tubalin tsaro, sai kuma ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan Amurka ya ce a ƙarshen makon nan ne ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus da ake wa lakabi da COVID-19. Alex Azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan Amurka. Gwamnatin Shugaba Trump dai ta yi ta shan suka kan ƙarancin kayayyakin guje-gujen cutar. Kungiyar masu kula da marasa lafiya a Amurka ta ce ba a ba mambobinta kayayyakin aiki ba, musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Halin da ake ciki kuma jihohin Maryland, California, Florida da Hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar ɓullar cutar a yankunansu. Zuwa yanzu mutum 12 ne suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus a Amurka, inda 11 daga cikin mace-macen suka auku a wata cibiyar kula da marasa lafiya da ke kusa da birnin Seattle a jihar ta Washington. Amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke kan ba da umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a Afghanistan, ciki har da waɗanda mai yiwuwa sojojin Amurka suka aikata. A jihar Lamis, kotun ta ICC ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara, wanda ya watsi da wata buƙatar a kaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da ƙarar da za a samu nasara. Sai da alƙali Fuad Hovsmanki ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke cike da kurakurai, yana mai cewa hakan ba adalci ba ne. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kira wannan hukuncin alƙalin a matsayin ganganci, inda ya ce gwamnatin Amurka za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta kare dakarunta daga fuskantar hukunci. Ita dai Amurka ba mamba ba ce a kotun ta ICC, sai dai Afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003.
Sau kafin mu kawo muku ci gaban labaran da muke dauke da su, za mu nufi jihar Minna a arewacin Najeriya mu ji halin da ake ciki game da tsaro. Babangida Jibrin, gare ka.
Jihar Niger, jihar da ta fi kowace jiha girma a Najeriya, za a iya cewa ta samu kanta cikin wani hali na kakanikayi, a yanda jami'an tsaro ke faso 'yan ta'adda ko kuma 'yan bindiga daga jihohin Zamfara da Kaduna, ana zargin akasarinsu na samun mafaka ne a jihar Niger, inda kuma suke ci gaba da aika-aika tare da kisan mutane da kuma kwashe dukiyoyinsu. Ko a makon nan ma dai sai da irin waɗannan 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai mata guda 5 da malaminsu guda 1 da kuma masu gadi guda 2 a wata makaranta mai suna Tula Academy da ke karamar hukumar Mariga a jihar ta Niger. Ko da yake tuni kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Niger Alhaji Adamu Usman ya bada tabbacin cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu na ganin sun kwato waɗannan ɗalibai da kuma malaman nasu da aka yi awon gaba da su. To ko ya al'ummomin waɗannan yankuna ke ji game da taɓarɓarewar tsaro musamman a jihar ta Niger?
Shiga domin su tabbatar da faruwar abu.
koyaushe dai wannan lamari ya taso hukumomin tsaro na bayyana cewa suna iya bakin gogaran su daga nan kawo karshen ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ita ma gwamnatin jihar Niger makonni biyu da suka gabata ta umarci masallatai da coci-coci da sashi daya kuma gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar. To ko ya jami'an tsaro ke ganin irin wannan mataki da ake dauka na tabbatar da tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da nawa Manjo Bashir Galma Murabus.
Menene talakawa ko kuma wanda ake dama din me ya kamata su yi su ba da rahoto inda waɗannan mutanen suke, don duk rahoton intelligence din human being wato mutum zai bayar ya fito wani electronic ko wani abu alfano, don mutum ya riga ya gani in an tantance ga inda suke, to duk irin waɗannan ba za ka ga suna faruwa ba. Amma tunda yake ga yadda abun yake a gani na yadda kolonin North West da suka zauna suka yi meeting har suka kira gwamnan Niger State ya zo na zuba saboda irin kusanci da suke da shi da sun ci gaba da irin wannan meeting din da duk abun ba zai haka ba.
Yanzu dai za a iya cewa taɓarɓarin tsaro a ƙasar ya kai yadda hukumomin tsaro ke haɗa kai da wasu 'yan banga ko kuma mafarauta domin zaƙulo tare da kai hare-hare a maɓoyan irin waɗannan 'yan bindiga. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Mina.
Ga gaida Babangida, yanzu kuma ga Mahmud ya zo da labaran duniya ko ci gaban labaran duniya.
To matsayi tsagaita wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarar aikinsa na Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib da ke are musu gabashin Siriya. A jiya Alhamis shugabannin biyu suka cimma matsayar bayan wuta tattaunawa da aka yi a Moscow kan yadda za a sassauta hararen da ake kaiwa a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya ba taɓa gani ba. Kelly Craft jakada ce daga majalisar.
Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate.
Ta ce kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba. Abu mafi mahimmanci shi ne a tsagaita wuta. A baya dai Rashar da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wutar waɗanda ke rugujewa tun kafin a je ko'ina. Zaɓuka uku da Isra'ila ta yi a jere ciki hadda wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya jima akan wannan mukami damar samun ƙuri'u mafiya rinjaye da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga, yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben. Jam'iyyar Netanyahu ta Likud ta samu kujeru 36 ne kawai, abinda ya kai ta ga samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kawance da su. Sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru 3 domin kafa gwamnatin, yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka hada. Sai dai masu ido kan harkokin siyasar ƙasar na ganin hanya ɗaya da za a iya shawo kan rikicin siyasar ƙasar ta Isra'ila ita ce Netanyahu da wakin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin haɗaka da za a raba mukamai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi kanan dabo a arewacin Najeriya, mu ji yadda ake ci gaba da binciken matafiya da kuma sauran matakan da ake daukawa don hana mugunyar cutar murar nan ta corona ƙara shigowa Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Jami'an hukumar Port Health mai kula da kiwon lafiyar matafiya ta jiragen sama haɗin gwiwa da sauran hukumomin kula da sufuri a filayen sauka da tashin jiragen sama a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen tantance matafiya.
Here it has been hectic at Kano because they are mixing us up, so we don't know who is sick and who is not sick, and you know.
Miss Ameto kenan wata matashiya daga ƙasar Uganda bayan da ta sauka a filin jirgin sama na Mallam Aminu Kano da kenan Kano, tana bayyana damuwa game da jinkiri da kuma cunkoso a yayin tantance matafiya a tashar. Tana mai cewa hakan na faruwa ne ba tare da sanin mai lafiya ko kuma maras lafiya ba. Amma duk da haka Miss Ameta ta ce mahukunta a Kano na kokari ta wannan fuska.
Kano is trying. There are some airports that are not even doing this.
Kace Kano na kokari domin kuwa wasu tashoshin jiragen sama ba sa daukar irin waɗannan matakai. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kungiyoyin motocin haya ke cewa suna daukar nasu matakan kamar yadda Nura Abdullahi guda cikin jami'a tashar Kano Line ke fadi.
Koi tsari da muke wanda muna goyon bayan gwamnati da wannan tsarin mu ma wannan lamari kamar fasinjojin mu haka akwai fasinjoji da direbobin mu da ma'aikatan mu tun da tasha guri ne na hada mutane kowa da kowa. Saboda in ka koma baya ma akwai cutukan da aka yi kamar irin su cutan Ebola, cutar Lassa fever. Nan ma sai da muka dauki matakai da yawa a moto park din mu domin kula da lafiyan jama'a tun da guri ne wanda yake da sauran so people dubunnan jama'a kullun wannan shiga wannan fita.
A nan guda kuma masu nazari a fagen tsaro a Najeriya na bayyana alakar da ke tsakanin lamuran tsaro da annobar cutuka irin su coronavirus. Detective Awolu Bala mai sharhi ne a wannan fuska.
In ka duba duk inda kaga harkar lafiya da security dan juma ne da dan jummai. Wani lokacin suna tafiya tare, wani lokacin kuma ɗaya yana gaba, ɗaya yana bin sa a baya. Duk inda aka ce harkar lafiya to ta hada da tsaro. Yanzu kago akan wannan maganar da ake kan wannan cututtuka ba tashoshin jiragen sama kadai ya kamata a ci gaba da daukan wannan matakin ba. Akwai tashoshin jiragen ruwa, akwai inda ake shigowa ta ƙasa, to ya kamata kowane boda da aka sani ta Najeriya da wajejen da aka sani ana shigowa ko ta barauniyar hanya ko ta hanyar da ake biyowa legitimate hanya, hanyar da aka yadda da ita. Ya kamata cewa a hada jami'an lafiya da jami'an tsaro. Saboda duk wanda zai shigo a tabbata an tantance cewa mutumin nan da zai shigo ba zai haifar da cututtuka ya kawo Najeriya ba.
Detective Awolu Bala kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmuda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku da gefe guda Hassan Maina kaina ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a cikinsa muke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. Shirin na bakwai. A cikin shirin namu na yau, za mu duba aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Kaduna, inda rahotanni suka tabbatar da cewar 'yan bindigar sun kai wasu munanan hare-hare a wasu garuruwa biyu da ke cikin jihar. A makwabciyar jihar Kaduna, wato jihar Kano, wasu 'yan fashi da makami sun afkawa ƙaramar hukumar Bagwai, inda suka bindige mutane biyu har lahira. Kazalika, a makwabciyar jihar Kano, wato jihar Katsina, nan ma hukumar 'yan sandan jihar ce ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga wasu matasa a jihar da suka bullo da wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane. Duka wannan za ku ji cikin wannan shiri in kun biyo mu sannu a hankali. To madalla, a ranar Lahadin nan da ta gabata ne, wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka afkawa wasu garuruwa biyu a jihar Kaduna, inda suka kashe mutane masu yawan gaske tare da rusa wani gari guda. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilinmu Isa Lol Ikara ya aiko mana.
Wasu 'yan bindiga sun kone wani gari da ake kira Marina, sannan suka shiga garin Kerawa duka karamar hukumar Igabi, inda suka hallaka mutane da dama, sannan suka kone wasu ababen hawa. Al'umar yankin da 'yan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar Lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin ƙawanya, inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintiri a yankin wanda ya ɓoye sunan shi ya gaya wa muryar Amurka yadda abin ya faru.
Akwai garin da ake cewa Marina, bamu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda za mu iya cewa ga su masu rayuwa, saboda aƙalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani, ba za mu iya cewa ga adadin mutanen da aka shiga, amma dai an samu gawar mutum 50 da wani abu a yanzu daga Kerawa zuwa wannan gari na Marina. Shi kuma garin Marina nan gaba ɗaya sun kone.
A baya dai yankin Kerawa da ke karamar hukumar Igabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi, amma dai a wannan karan a cewar kansilan yankin Alhaji Ɗaya Bu Kerawa abin ya sha bamban.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba. Yau muna zaune karfe 6 na safe, mutane suka fado garin Marina, suka zo suka kewaye garin nan, ba mace mai ciki, ba yaro, ba namiji, babu ba karami, har da almajirai suka zo. Almajirci ana harbin su, ana sa musu wuta, ana sa musu garuruwa wuta. Alhaji, wani daki ɗaya akwai buhun masara sama da 2000, an sa masa wuta ya cinye, an kashe shi, an kashe ƴaƴan shi, an kashe matan shi, jilajirai ma an kashe. Akwai kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin garin Kerawa yanzu muna da gawan mutum, yanzu mutum 50 da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba. Yanzu yanzu maganar nake gaya maka Malam Isa, muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da karamar hukumar Igabi take ciki, musamman Igabi ta yamma. Shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu, ya samu mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan. Ana tuno jami'an tsaron nan ba su zama. A ji tsoron Allah za mu mutu kuma ga Allah. Ko mutum mutanen da suke ta'addanci na auren za faɗa saboda mutuwan nan ɗaya ne. Dukkan abokaina yau sun mutu da ƙane da iyayena. Muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai 11 dare.
Amma an ce an turo jirgi ai.
Jirgi ina take ta wuce shawagi ta wuce ba, kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce, haka ta zo ta wuce. Ba ta kashi ko ɗan tsako ba. In baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan, ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen. Mutanen ba ƴan mutane bane, ƴan boko haram ne. Muta ba su dauki komai ba. Dukiyar mutane sun kona, mutane sun kashe. Da wani zamu ji mutane sun tashi mana gari 13 kenan.
Jin kadan bayan kai wannan hari ne kuma gwamnan jihar ta Kaduna Malam Nasiru Rufa'i ya kai ziyarar jaje ga yankunan da abin ya faru. Kwamishinan harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya mana karin bayani dangane da wannan ziyara ta gwamnan Rufa'i.
To na farko mai girma gwamna ya masa jaje, ya nuna bakin cikinsa a madadinsa da kuma gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin tarayya. Ya nuna masa da cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi domin a gan bayan waɗannan 'yan bindiga daɗin wadda suke farawa mutanenmu wadda ba su ji ba ba su gani. Akwai bayani wadda gwamna ya yi a jiya jim kaɗan bayan aka yi wannan hare-haren. Sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan 'yan bindiga daɗi, kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe da yawa daga cikinsu ta sama bayan da 'yan sojan sama suka biyo su.
Idan muka duba kamar Kaduna, nan ne cibiya na baki ɗayan jami'an tsaron Najeriya, sojan sama, sojan ƙasa, har ma da sojan ruwan.
kamar misali wannan abin da ke ta faruwa kullum a jihar Kaduna ba za a ce kamar gazawa bane a bangaren mahukunta?
Matsalar tsaro ko kuma kalubale na tsaro matsala ce wadda ta shafi duniya baki daya. Babu inda ba a fuskantar kalubale na tsaro. Ko ku can a can America inda kuke akwai kalubale na tsaro. Ai inda kamar gwamnati ba ta daukan matakai shine zaka ce an gaza, amma magana a ce a gaza ba gaskiya bane. Soja sama sun kai hare-hare ga wayannan mutanen. Gwamnati da jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su.
To yanzu misali a yan kwanakin nan in ka lura a Kaduna nan akai hari anan, akai hari a can, akai hari anan, akai hari a can, takamaiman misali akwai wani sabbin matakan da kuke dauka ne ba wanda aka sani ne da kullum domin shawo kan wannan matsalan?
To ai in ka duba maharin da aka kai a wayannan wuraren ai akwai ayyuka na sojoji na musamman wadda ake yi, kuma hasali ma abubuwan ma da ake ta magana kai shine sun zo su fusata suka yi suna ganin cewa wayannan mutanen da suke karkan nan suke taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayani. Tabbas ana nan ana aiki, kuma ba abubuwa ne bane wanda za mu tafi kafafen yada labarai mai magana.
A makwabciyar jihar Kaduna wato jihar Kano, wasu 'yan fashi da makami sun afkawa a karamar hukumar Bagwai, kamar yadda wani dan jarida kuma dan asalin yankin Garba Abdullahi Bagwai ke mana karin bayani.
'Yan fashi da makami ne sun zo kasuwar Bagwai a bakin titi Damantake, kuma kasuwar a bisa al'ada akan tsaya mutane sukan rage dare sun kai 10, 11, 12 ana tada hada kasuwanci a wannan kasuwa. Tunda anan an zuba shaguna, akwai masu sayar da layukan waya, wayoyi ne, man fetur ne, wajen aski da kayan abinci. Akasari 'yan kauye idan sun gama aikin su ko noma ko wani abu sukan biyo ta nan siyo sai su wuce kauyuka. Sannan kuma duk wata sayayya mai kwankai a cikin gari mutum ya kan zo nan bakin kasuwa, su a nan ne ake samun dukkan wasu kayayyaki na buƙatun rayuwa. To wayannan sun yi mutanen da suka zo 'yan ta'ada sun zo a mota ne da mashin, sai suka nufi wannan shago na Friday suka ce ba su kuɗi, suka nuna mai bindiga ya ɗebo kuɗi ya ba, suka ce kwanta ɗaya a waje ɗaya a ciki, suka ce kwanta. Su kuma wanda Allah ya yi za su rasu ɗin sun zo da niyyar sayan katin waya ne. Su kuma wannan ɓarai da suka gansu suka kaman sun zo su tura musu asiri, sai suka rabe su. Suka rabe yaran a kaɗan cikin garin Bagwai ne, ma'aikaci a ƙaramar hukumar Bagwai bangaren sashen kudi ɗaya, kuma manomi ne a wani ƙauye da ke tazarar bai fi rabin kilomita ba da Bagwai, ya zo shi ma zai saya ya wuce ƙauyensu tunda da daddare ne wajen misalin ƙarfe 10. Kuma batun 'yan sanda da an samu matsala saboda 'yan sanda ba su da kayan aiki, ba su samu sun kawo ɗauki ba, domin mota 'yan sanda da muka yi wani bincike sun kai ya kai wata uku ma mota a ajiye take, babu batir babu taya. To kaga kawo ɗauki a irin wannan yanayi su ba san da irin shirin da wayannan 'yan bindiga suka zo ba. Su bindiga da suka harba a cikin gari ma an ji harbin bindiga. To kaga ko ba kananan makamai ne ke dauke da su ba fara, amma yanzu an jana'iza wayannan yara.
Can kuma a makwabciyar jihar Kano wato jihar Katsina, rundunar 'yan sandan jihar ce ta fidda wani gargadi mai zafi kan yadda wasu matasa suka dau wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane a jihar. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Superintendent 'yan sanda Isa Gambo ke shaidawa wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa.
A wani sabon abu da ya bullo a jihar Katsina wanda yawanci matasa ne suke daukan waya su bugawa waɗanda suke makotansu ko 'yan uwansu ko masu kuɗi a cikin al'umma, suna yi musu barazana da rayuwarsu cewa ko dai su kawo kuɗi naira miliyan kaza ko dubu kaza, ko a zo a kama su ko iyalinsu, ko za a kashe su in ba su biya wannan kuɗin ba. Rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tana miƙa wannan sanarwa cewa lallai laifi ne a dokar ƙasa, a dokar jihar Katsina, ba ma kaman a sabuwar dokar nan da mai girma gwamnan jihar Katsina ya sa wa hannu, wato musamman sashi na 243 na ita wannan doka ta penal code, wacce ta yanke hukuncin kisa ga dukkan wani wanda aka kama da laifin ƙari ko yin sata da garkuwa da mutane. Ba za mu taɓa lamunta ba sai mutum ya shirya kidnapping, tsaf ya je zai karɓi kuɗi mu kama shi ya zo headquarter 'yan sanda ya raina mana hankali, ya raina mana wayo cewa wasa yake yi. Doka ba ta san wasa ba. Halin da muke ciki a cikin jihar Katsina babu wani maganar wasa. Duk wanda muka kama da laifin yana aika sako ko yana buga waya, yana kokarin ya karbi kuɗi, makudan kuɗi a hannun bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba, da sunan cewa za a biya shi kuɗin fansa akan ya ce zai yi kidnapping, to za mu tabbatar da cewa mun gabatar da shi a gaban kuliya akan laifi na aikata kidnapping karkashin sashi na 243 na ita wannan sabon doka da mai girma gwamnatin jihar Katsina ya sawa hannu. Jama'a a kiyaye.
To masu sauraro duka kuma da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin wakilanmu Zaraddin Sanifintuwa da kuma Lawal Isa Ikara. Sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida Hassan. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Sani Bala ke zuwa Hausa a jihar Najeriya. Ina kira ga NGO daga CDC na kuri local government muna nan 2023 na wasa kuri mu suna nan a gefe. Inda aka ci amanar mu a tafiyar siyasar kuri sai mun rama insha Allah. Sai mun nuna cewa da ruwa ake yin shayi. Muna nan babu gudu ba ga da ba mu da irin su dosha su ba mun nagade. Yanzu muka fara yin siyasa sana'a ce.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Jarba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi jinjina ne da fatan alheri masakatarin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Abdulkadir Adamu Fanini. Lalle wannan bawan Allah naji yanda ƴan fensho da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar Jigawa suke yabo ma wannan bawan Allah. Lalle ya cancanci yabo kuma muna kira da duk wani ma'aikacin gwamnati a ƙasar nan yayi koyi da wannan bawan Allah sakataren gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Abdulkadir Adamu Fanini. Allah ya taimake shi.
Mai magana Aminu mai kasar Ungo Gladima Kwanta Gora ta jihar Niger Nigeria. Inkiya ta kalma hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. To na ji gwamnatin jihar Kaduna ka ce ba za ka yi sulhu da ƴan bindiga ba. To idan ba za ka yi sulhu da ƴan bindiga ba, ka yi hanyar da za ka bi ka kakkaɓe waɗannan ƴan bindiga da ke cikin dajin birnin Gwari. Saboda mu nan jihar Niger su ne sun ka haddade mu sun ka kai Niger baya suka baro ta. Saboda haka idan wani abu kake ji ku ji labarin ka raba waɗannan ƴan bindiga da dajin.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan gaban Sakatuna a Najeriya. Hakikar nan biyu gwamnatin America abinda ta faɗa a kan shekaru za ta san lada don yadda ya inda ta kamo su. To gaskiya na tsayar da kwallon taimaka ma Najeriya da kawai ta aso makamai da jiragen yakin da za a harbace su ko kuma a duk aiwa shekaru kullum ya faɗa wa Najeriya ba. Shekaru suka ɗauke ɗan Boko Haram. Ya kamata ta ba da kuɗi ko kuma ka soma kamar da taimaka mana gida ko kuma ka soma jiragen sama taimaka mana gida saboda kuɗi ne na koyon kuɗi da a ce a ba mutum ɗan shi ko su kwanda a ce an ba gwamnatin Najeriya kuɗaɗen ko kuma a soma kamar a ba Najeriya a soma kai shi da ba shekaru kullum za a yi ma ba sai a yi ma ƙasa baki ɗaya da fatan za ku duba wannan magana.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan Amurka ya ce a ƙarshen makon nan ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus da ake wa lakabi da COVID-19. Alex Azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan Amurka. Gwamnatin shugaba Trump da ya ta shan suka kan ƙarancin kayayyakin guje-gujen cutar. Ƙungiyar masu kula da marasa lafiya a Amurka ta ce ba ba mamobinta kayayyakin aiki ba musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. A halin da ake ciki kuma jihohin Maryland, California, Florida da Hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar ɓullar cutar a yankunansu.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi Lazarus Sule Hanakuka da za a ɗaura auren ƴarsu Halima Lazarus Hanakuka gobe Asabar a Zankuwa. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatarwa sai kuma Salamon Abu wanda ya haɗa mana sautin kuma ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook ni Ibrahim Kalabasi Garba ke cewa sai anjima wassalam.